نستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد yau Lahadi biyar ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan 2 shekara ta 2025 da 26. Wannan shine majalisin mu na biyar a cikin majalis na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda yake gudana a cikin wannan wata mai albarka. Darasin da ya gabata muna karatu a cikin suratul Baqara. Mun tsaya akan aya ta 82 a cikin wannan sura mai albarka. Kafin farawa da inda tashi daga inda muka kwana, akwai mai tambaya da yake tambaya cewa menene matsayin ciyarwa da mutum zai yi idan bai iya yin azumi ba. Shin ana yi ne bayan azumin ya gama ya ƙare, koko ana yi ne kowace rana, koko ana iya yi kafin kwanakin azumin su zo? Shi ne abinda tambayar ta kunsa. Asali shi ne idan mutum ciyarwa ta kama shi a kowace rana bayan kai wannan lokacin azumin, zai gabatar da wannan ciyarwa. To amma idan mutum ya bari ya tattara gaba ɗaya zuwa ƙarshe na azumin da bai yi ba, ya zama ƙarshe ya tattara kwanakin ya yi ciyarwa na adadin kwanakin, shi ma babu laifi haka ya yi. Amma mutum zai iya yi kafin lokacin ko ba zai iya yi ba, shekarun shi sun wuce ba zai iya yin azumi ba, to za a iya ɗaukan ciyarwan a ciyar yanzu farkon azumi, ya zama an ciyar da kwanakin azumin gaba ɗaya ko ba za a iya ba? Wannan shi ne abinda malamai suka yi saɓani a kai. Amma dai da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba zai yi kafin azumin ya yi ba, kafin lokacin azumin ya yi, zai yi ne bayan lokacin azumin, sai azumin ya tabbata tukunna. Ana sai an sha ruwa na yau sai a yi na yau, ko kuma sai an gama na kwanakin gaba ɗaya sai a yi. Amma da yawa wasu kuma daga cikin malamai sun tafi akan cewa babu laifi mutum zai iya yin haka din. Wannan kuma shine fatawar Sheikh Abdulaziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala a dangane da wannan mas'alar. Ya tafi akan cewa mutum zai iya yi kafin azumin, kafin lokacin azumin ya ƙare. Ana farkon Ramadan zai iya yin na watan gaba ɗaya, shi kenan ya riga ya sauke wannan nauyin. Wannan shi ne fatawar Sheikh Abdulaziz Ibn Baz rahimahullah, wanda kuma Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ya saba mai a wannan fatawar. Shi kuma ya tafi akan cewa ba za a yi ba sai idan lokacin ya tabbata. Haka abinda ya fi shi ne mutum ya jinkirta ɗin sai lokacin ya tabbata, sannan ya yi amma idan yayi kafin lokacin babu matsala kan shi ba za a ce ciyarwar shi bata yi ba. Sannan jaddada cewa ciyarwa tana tabbata ne ga wanda ba a sa mai ran zai iya yin azumi a wannan lokacin. Shi yasa ake dangantawa zuwa ga tsoho wanda ya kai tsufan da ba zai iya yin azumi ba. Ba ranar da ake sa ran kuma zai dawo baya wannan tsufan ya kau ya dawo ya iya yin azumi. Ko kuma wanda yake ciwon da an tabbatar da likitoci amintattu sun tabbatar da cewa wannan ciwon ba zai iya warkewa daga gare shi ba. Kuma ba zai iya yin azumi da wannan ciwon ba. To wannan shine wanda zai yi ciyarwa. Amma duk wani ciwo da mutum yake ciki matuƙar dai akwai yiwuwar zai warke daga wannan ciwon, to wannan yana cikin faman kana minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Da kan ya warke ko yaushe ne zai biya azumin da ake bin shi. Da ga dan ba shi da lafiya yanzu ba zai ci bari ya ciyar ba tunda ba zai iya yin azumi ba. Da ga sai ciwon da ake tabbatar ko ake sa ran ba zai iya warkewa daga gare shi ba. Amma duk ciwon da ake da tunanin warkewa, to dole ne mutum ya jira lokacin da ya warke sai ya zo ya biya wannan azumin da yake kan shi. Sai dai idan kuma ajali ya riga ya cin mai a wannan yanayin kuma shi kenan. Dama yana cikin uzuri ne na shari'a sai mutuwa ta same shi. Da haka babu maganar cewa yanzu tunda ya mutu a biya mai wannan azumin da aka yi. Ai bai riga ya zama bashi a kan shi ba, saboda shari'a ta ɗauke mai dama a cikin rashin lafiya. Da ya warke ya samu kwanakin da zai iya biyan azumin sai bai biya ba, to yanzu bashi ne. Amma a cikin rashin lafiya, a cikin kuma rashin lafiyar ya tafi bai samu lokacin da zai biya ba gaba ɗaya, to wannan ba bashi bane a kan shi. Dama shari'a ta bashi uzuri, ba dora mai yayi azumi akan wannan lokacin da yake ciki ba. Kaga baya cikin wanda za a biya ma azumi ko wanda za a yi ma ciyarwa saboda wannan. Kaga wannan shine abin da yake da alaka da wannan tambayar. Mun tsaya a aya ta 82, za mu tashi akan aya ta 83.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
نعم. Har yanzu muna kan dai abubuwan da Allah yake lissafa ma bani Isra'il na miyagun ayyukansu da laifuffukansu da saban Allah da suke da shi, da kuma kangarewa akan maqasudin wannan surar wanda shine ibada da bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Ma'ana ku tuna ya ku bani Isra'il, ku tuna wannan ni'imar daga cikin ni'imomin da Allah ya yi muku lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki alƙawari da ku. Allah ya ɗauki alƙawari da ku. Menene alƙawarin? Shine la ta'buduna illallah, kada ku bauta ba kowa sai Allah. Wa bil walidaini ihsana, kuma iyaye ku kyautata musu kyautatawa wadil qurba sannan yan uwa makusanta danginku su ma ku kyautata musu kyautatawa wal yatama haka marayu su ma ku kyautata musu kyautatawa wal masakin sannan miskinai su ma duka yana cikin alƙawarin da Allah ya dauka da bani Isra'il akan cewa a kyautata musu sannan wa qulu lin nasi husnan sannan idan za ku yi magana ku faɗa ma mutane kyakkyawar magana ya zama mutane suna jin kyawawan nafuzza da kyawawan maganganu daga gare ku shine wa qulu lin nasi husnan ku faɗa ma mutane kyawawan maganganu wa aqimus salah sannan daga cikin alƙawuran shine ku tsayi da sallah ya zama kuna tsayi da sallah wa atu zakata kuma kuna bayar da zakkar dukiyarku wayannan duka suna cikin alƙawura guda takwas da Allah madaukakin sarki ya dauka da bani Isra'il tun daga na farko har zuwa na ƙarshe tun daga Allah ta'budu illa Allah har zuwa wa atu zakata su ne alƙawura da Allah ya dauka da su guda takwas sai Allah ya ce thumma tawallaytu sannan duk da haka cewa an yi alƙawari kun ɗauki alƙawari tsakaninku da Allah a kan wannan sannan sai aka samu tawallaytum sai kuka kauda kai kuka juya baya kuka itika wannan alƙawarin da kuka ɗauka tsakaninku da Allah wa antum mu'riduna kuna masu kauda kai daga wannan alƙawarin kun juya baya sannan kun kauda kai daga alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana kun cika wannan alƙawari da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku da shi waɗannan su ne abubuwa guda takwas da Allah ya tunatar da bani Isra'ila akan wannan ni'imar da ya musu ta yaya wannan ya zama ni'ima wanda za a tunatar da su a kai har a goranta musu a kanta wanda ya zama ni'ima ne saboda Allah ya faɗa musu abubuwa waɗanda idan sun riƙe su sun yi aiki da su zai kai su zuwa ga mafi girman ni'imar Allah ita ce aljanna wayannan ayyuka ne da za su kai su zuwa ga aljanna da aka a nuna musu hanyar da za ta kai su zuwa ga ƙololuwar ni'imar Allah ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah in Allah bai ga dama ba da ba zai ɗora su a kan wannan ni'imar ba da haka Allah ya maka bayani ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to wannan ni'ima ce daga Allah domin Allah ya ɗora ka a kan hanyar da za ta kai ka zuwa ga babbar ni'imar Allah ita ce ni'imar aljanna da haka aka lissafa wannan a matsayin ni'imomin da Allah ya yi musu su kuma suka butulce ma wannan ni'imar ta Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan abubuwan guda takwas Allah ya ce ya ɗauki alƙawari da bani Isra'il ya ake nufi da ɗaukar alƙawari da bani Isra'il shin Allah ya yi magana da bani Isra'ila ne sun yi alƙawari a kan waɗannan abubuwan sun yadda ko ko ta wacce hanya aka ɗauki wannan alƙawarin waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan alƙawarin da aka ɗauka alƙawari ne wanda ake magana a kan shi na alamun zarri lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fitar da zuriyar annaba Adam daga cikin tsatson annaba Adam ya ɗauki alƙawari da su suka ce to wannan alƙawarin ake nufi na alamun zarri wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah ce ka tuna lokacin da Allah ya fitar da zuriyar annaba Adam daga tsatson annaba Adam wa ashhadahum ala anfusihim yasa su suka yi ma kansu shaida da kansu Allah ya tambaye su alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba qalu bala suka ce mi shaida kai ne ubangijinmu da haka wannan shine alƙawarin da aka ɗauka kina idan wannan alƙawarin ne kenan alƙawari ne wanda ya shafi dukkanin zuriyar annabi Adam alaihi salam bai takaita da bani Isra'ila kawai ba. Da haka waɗansu malamai suka ce wannan shine alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala yake tuna musu alƙawarin da aka ɗauka da su a alamin zarri. Waɗansu malamai kuma wanda shine aksarin malaman tafsiri suka tafi a kai suka ce abinda ake nufi shine alƙawarin da Allah ya ɗauka da su ta hanyar annabawan da Allah ya aiko musu. Da alƙawarin da Allah ya ɗauka da su a cikin At-Taura aka yi musu bayani aka yi alƙawari da su za su riƙe abinda yake cikin At-Taura. Khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Suka ɗauki alƙawari cewa za su yi riƙo da abinda yake cikin At-Taura. Kuma waɗannan alƙawuran suna ciki. Da haka shine ma'anar wannan ayar wa idh akhadna mithaqa bani Isra'il. Wanda shine aksarin malaman tafsiri suka tafi a kai. Da haka alƙawarin da ake nufi shine alƙawarin da Allah ya aiko manzanni zuwa gare su, su kuma suka yadda suka yi imani da manzannin, kuma suka yadda za su yi aiki da abin da manzannin suka zo musu da shi. Da haka Allah ya ɗauki alƙawari da su a kan waɗannan takalifin da ya ɗora musu. Taklifi na farko shine Allah ta'budu illallah ko Allah ta'buduna illallah ko la ta'buduna illallah. Kada ku bauta ma kowa sai Allah. Labari ne ake bayarwa amma da ma'anar umarni. Domin Allah yana faɗan abin da ya yi da bani Isra'ila ne. Akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illallah. Da aka ce kada ku bauta ma kowa sai Allah, kamar ana ba da labarin abin da aka ɗauki alƙawari da su ne. Amma da ma'anar hani, ma'ana kar a bauta ma wani in ba Allah ba. Shine ma'anar la ilaha illallah. Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Da aka wannan shine alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka na farko da bani Isra'ila cewa su zama masu kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Da haka Allah ya umarce su da su yi ibada ga Allah shi kaɗai, kada su yi shirka a cikin ayyukansu. Kuma wannan umarnin kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar, ya ce wannan abin shi ne abin da Allah ya umarci jami'al khalqi, ya umarci dukkan halittu da shi. Kamar yadda ya umarci bani Isra'ila ya ɗauki alƙawari da su, to haka Allah ya umarci dukkan halittu gaba ɗaya da cewa la ta'buduna illallah, kada ku bauta ma wani in ba Allah ba. Ya ce walidhalika khalaqahum, bal ma saboda hakan ne ma Allah ya halitta halittu. Allah ya halitta halittu ne don su kaɗaita Allah da bauta, ya zama ba a bauta ma kowa sai Allah. Wannan yana daga cikin manufofin halittar halittu, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin Alƙur'ani, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, babu wani manzo da muka aiko kafin aiko ka, duk annabawan da muka aiko kafin aiko ka, illa nuhi ilayhi, fati sai mun yi ma wannan manzon wahayi. Abinda muke faɗa mai a wahayin shine la ilaha illa ana, babu abin bautawa da gaskiya sai ni inji Allah. Fa'budun, dan haka ku bauta min ni kadai, kada ku haɗa ni da wani abu a cikin bauta. Babu wani annabi daga cikin annabawa da Allah ya aiko wanda bai zo da wannan saƙon ba, bal ma wannan shine asalin saƙon da kowane annabi yake zuwa da shi zuwa ga al'ummar shi, bal kuma shine saƙon da yake farawa da shi a duk inda ya zo kiran mutane zuwa ga addinin da Allah ya aiko shi da shi, cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kada a bauta ma wani wanda ba Allah ba. To wannan shine saƙon Allah zuwa ga annabawa su isar da shi zuwa ga al'umma gaba ɗaya. Haka a wani wurin Allah maɗaukakin sarki yana cewa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حقيقة من أيقوم قوة الأمة منزو كما من أمر تيس جس بوتا ما الله سنيسا تدك وانا أبن بوتا وانا با الله هر إلى يوم يوم نشيني ما أنا لا إله إلا الله أن اعبدوا الله شيني إلا الله واجتنبوا الطاغوت شيني لا إله هذا أبكد أهد أو الله دواني أورن بوتا سي الحافظ ابن كثير يكي تيوا وهذا أعظم الحقوق وانا شيني ما في جرمان حقو إي قباتايا دو وانا حقي أدوليا فو ألاهرة باب وانا حقي أكن أن أدب وانا يكي وانا حقي حقين كتيت الله دموتا دو وانا حقي دذات صوتي أدوليا in baka sauke wannan haƙƙin ba to kayi aikin banza shine mafi girman haƙƙi a duniya wanda yake kan dan adam wanda ya wajaba kuma ya sauke shi shine kadai ta Allah da bauta ani'budullaha wajtanibu taghut ko la ta'budu illa Allah shi yasa yazo a cikin hadisi sahihi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu yake cewa atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah yace Mu'az ka san menene haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san menene haƙƙin bayi akan Allah sai Mu'az ibn Jabal yace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su ne mafi sani sai manzon Allah ya ce haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an haqqin Allah akan bayi shine su bauta ma Allah shi kadai kada su hada Allah da komai a wurin bauta wannan shine haqqin Allah akan duk wani bawa da Allah ya halitta haka shine mafi girman haƙoƙi mafi daraja haƙoƙi haƙƙin da duk wanda ya taba wannan haƙƙin to Allah sai ya haramta mai shiga aljanna haƙƙin kuma da duk wanda ya kiyaye shi to Allah ya wajabta mai shiga aljanna shine la ta'budu illa Allah haka wannan shine haƙƙi na farko daga cikin haƙƙoƙin Allah akan bayi kuma shine alƙawari na farko da Allah ya dauka da bani Isra'ila dangane da waɗannan haƙƙoƙi guda takwas daga kadai ta Allah da bauta shine abu na farko mun san menene bauta shine suna ne wanda ya gane duk wani abu da Allah yake so ya yarda da shi magana ne ko aiki ne a zahiri ne ko a batini ne a zuciya wannan ibada ta shafi wannan bangaren dakan aka ce kada a bauta ba kowa sai Allah ya shafi duk wani abu wanda sunan shi ibada kada ka taƙaita ma'anar ibada akan sujjada da sallah da azumi wannan ba shi bane kadai ibada nau'o'in ibada suna da yawa addu'a ibada ne haka kuma yanka ibada ne neman taimako ibada ne neman agaji ibada ne daka duk wani nau'in aiki na ibada idan ka dauka ka dora akan wani wanda ba Allah ba to wannan abin ya zama bauta ga wani wanda ba Allah ba daka cewa la ta'buduna illa Allah ya gane duka wani abu na ibada kowane iri ne na zahiri da na batini idan ka kuskura ka dauki wani kamai dora akan wani wanda ba Allah ba ko mala'ika ne ko annabi ne ko wali ne to wannan aikin sunan shi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala daga wannan shine haƙƙi na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora akan bani Isra'il sai haƙƙi na biyu ko alƙawari na biyu da Allah ya dauka da su shine wabil walidaini ihsanan shine a kyautata ma iyaye me ake nufi da kyautata ma iyaye alwalidain sune mahaifa da suka haifi mutum uwa da uba shine ma'anar wabil walidaini ihsana Allah ya umarni da cewa a kyautata musu. Menene ma'anar kyautatawa gare su? Al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi yana cewa kyautata ma iyaye shine mu'asharatuhuma bil ma'ruf wattawadhu lahumā wa imtithali amrihima wa ad-du'a bil maghfirati ba'da mawti mamatihima wa silatu ahli wuddihima. Wannan shine abin da ake nufi da wabil walidain insana. Abu na farko yace mu'asharatuhuma bil ma'ruf, mu'amalantar iyayen da kyautatawa, ya zama akwai kyakkyawar mu'amala tsakanin ɗa da mahaifin shi. Sannan abu na biyu, wattawadhu lahuma, kaskantar da kai gare su. Baya jin shi wani ne a gaban iyayen shi, duk yadda ya kai da matsayi, duk yadda ya kai ga mataki, yana kaskantar da kanshi a gaban iyayen shi. Shine abu na biyu. Sannan abu na uku, wamtisalu amrihima, bin umarninsu. In suka ce yayi yayi, idan suka ce ya bari ya bari, wannan shine imtisalu amrihima, bin umarninsu da aiwatar da umarninsu. Sannan abu na hudu shine waddu'a bil maghfirati ba'da mamatihima, shine ya rinka nema musu gafara Allah bayan sun mutu. Idan ba su da rai, ya rinka bin su da addu'a ba kaskautawa. Wannan yana cikin wabil walidaini ihsana. Sannan wasilatu ahli wujjihima, da sadar da zumuncin mutanen da suke masoyansu bayan mutuwarsu. Waɗanda suke masoyansu, ya zama mutum bai yanke alaƙa da su ba, bai yanke zumuncin da yake da alaƙa da mahaifansu da su ba, to wannan yana cikin kyautatawa ga iyaye. Sannan waɗannan su ne abin da ya kawo a matsayin ma'anar wabil walidaini ihsana. Na ga kowace gaba daga cikin waɗannan gaɓoɓin da ya kawo guda biyar, gaba ce mai zaman kanta. Gaba ce mai zaman kanta wurin mu'amala, ya zama kana mu'amala da iyaye bil ma'ruf, da kyautatawa. Sannan wurin kaskantar da kai gare su, kamar yadda Allah ya umari, waqfid lahuma janaha adh-dhull min ar-rahma, ka sauke fukafukan kaskanci a gare su, ka nuna kai kaskantacce ne ba kowa bane a gaban su. In an zo an ganka a gaban su, a gane kai ne ɗa, su ne iyaye. Ba a ganka da iyayenka a kasa gane waɗannan iyaye ne ba, kai ne ɗan su. Shine at-tawadhu lahuma, yi musu tawadhu da kaskantar da kai dangane da al'amarinsu. Sannan imtithalu amrihima, bin umarni, ɗa'a, a ce a yi a yi, a ce a bari a bari. Matuƙar dai ba abin da yake saban Allah ba ne, to wannan yana cikin jigo da kyautatawa ga iyaye. Da yadda ka kai ga musu ihsani, da yi musu abin da suke so, matuƙar dai ba za ka bi umarninsu ba, to wannan babu kyautatawa a ciki. Babu kyautatawa a ciki. Don haka abu na gaba bayan mutuwarsu, da lokacin ma suna raye, ya zama kullum kana addu'a, kana nema musu gafara Allah. Suna raye da bayan mutuwarsu, duka suna buƙatuwa zuwa ga addu'arka da nema musu gafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka duk wanda ba shi da lokacin addu'a ga iyayen shi, to wannan baya cikin waɗanda suke kyautata ma iyaye. Ba za a lissafa shi cikin waɗanda suka cika wannan alƙawarin na Allah ba, wabil walidaini ihsana. Matuƙar dai bai da lokaci na musamman da yake ware ma iyayen shi domin nema musu gafara Allah. To haka kuma abu na biyar shine silatu ahli wuddihima, ci gaba da sadar da waɗanda suke masoyan mahaifanka, sawa'un mata ne ko maza, ka ci gaba da sadar da wannan alkhairi da wannan alaka da wannan soyayya da take tsakanin su da mahaifinka sawa'un mahaifan suna da rai ko ko ba su da rai duka yana cikin wabil walidaini ihsana wannan shine abin da Abu Abdullahi al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ya faɗa dangane da wannan Fakhruddin Razi rahimahullahu ta'ala shi kuma da yazo wannan ma'anar na cewa wabil walidaini ihsana yace abinda ake nufi da shi huwa an la yu'zihima albatta wa yusilu ilayhima min almanafi'i qaddara ma yahtajani ilayhi fayadkhulu fihi da'wa fayadkhulu fihi da'watuhuma ila aliman in kana kafirai wa amrihima bil ma'ruf ala sabilir rizqi in kana fasiqai yace abinda ake nufi da kyautata ma iyaye shine Allah yu'zihima albatta ko da wasa kada ya taba yin wani abu da zai cutar da su shine Allah yu'zihima albatta duk wani abu da ya san zai cutar da su to ya nisanci wannan abu sawa'un cutarwa ta zahiri ko cutarwa ta ma'ana sawa'un magana ce wanda zai faɗa su cuti su damu ko aiki ne wanda zai yi ya cutar da su da wannan aiki su damu da wannan abin yace to kada ya kuskura yayi wannan abin duk wani abu da ya san cutarwa ne zai sa su a damuwa zai sa su shiga damuwa to ya kiyaye wannan abin sannan abu na biyu ويوصل إليهما من المنافع قدر ما يحتاجان إليه يرنك إسر مسد أبو بوان أمفاني ورقدم بكاتر دون أبدا ذي إيا وان ديك نبكاتر إيا ينشني ويقو قرن إسر مسد وانن أبو يرنك أقو قرن وروري مسد بكاتن دسكي سامن كنس أتكي daka duk abin da ya san bukata ce ta damuwa to yayi iyakar kokarin shi duk wani abu na amfani da za su amfana da shi yayi kokari ya isar musu da wannan amfanin sai ya ce to daga cikin abin da zai shiga isar da amfani ga iyaye shine da'awatuhuma ila al-islam ila al-iman in kana kafirai ya maida hankali wurin kiran su zuwa ga imani in ba musulmi bane yaga iyakar iyawashi cewa ya kira su zuwa ga musulunci wannan yana cikin kyautatawa ga iyaye sannan wa amruhuma bil ma'ruf ala sabilir rizqi in kana fasiqai ya rinka umartar su da kyawawan ayyuka yana hana su munanan ayyuka amma ala sabilir rizqi ta hanyar tausasawa da magana ne kyau da ta tausasa magana in kana fasikai ne idan iyayen fasikai ne bana yi amfani da salo na tausasawa wurin kokarin kiran su zuwa ga hanya ta daidai idan ba mutanen kirki bane to duka wannan yana daga cikin kyautatawa ga iyaye da haka yana cikin munanawa ga iyaye iyayenka suna kan wani abu wanda ba daidai ba ka kyale su su ci gaba da tafiya akai ba za ka yi kokarin jawo hankalinsu ka dora su akan daidai ba da ka kyautatawa ne ka tsayu iyakar iyawa ka yi abin da za ka iya yi domin ganin ka fahimtar da su sun fahimci daidai abin da suke yi na sako sun bari kuskuren da suke yi sun daina duka yana cikin haƙoƙi na iyaye wanda Allah ya umarni da cewa a kyautata musu wannan shine abin da waɗannan jigajigan malaman tafsiri suka fassara ma'anar wabil walidaini ihsanan da shi anan a cikin ayar in za mu gani Allah ya kawo Allah ta'buduna illa Allah ko la ta'buduna illa Allah kada ku bauta ba kowa sai Allah kai tsaye sai ya ce wabil walidaini ihsana sannan kuma a kyautata ma iyaye daga haƙƙi mafi girma a duniya shine haƙƙin tauhidi da kadaita Allah haƙƙin da yake biye da shi kai tsaye shine haƙƙin iyaye ba wani haƙƙi a tsakaninsu daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye. Shi yasa galibi zamu ga Allah yana hada su a wuri ɗaya a cikin Alƙur'ani. Allah ta'buduna illa Allah ko la ta'buduna illa Allah kamar yadda yake a wannan aya. Haka a wani wuri Allah ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana. Haka a wurin gode ma Allah, Allah ya ce anishkur li wa li walidayka, ka gode mun kuma ka gode ma iyayenka. Sai Allah ya rinka hada haƙoƙin a wuri daya saboda nuna girman haƙƙin iyaye da yadda yake daga haƙƙin Allah, ba haƙƙin da yake biye da wannan haƙoƙin sai haƙƙin iyaye. Malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da alaƙa tsakanin hada haƙƙin Allah da kuma hada haƙƙin iyaye, kamar yadda yake zuwa a waɗannan ayoyin da yawa. Suka ce akwai fuskoki da yawa na alaƙa tsakanin hada haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyaye. Fuska ta farko cewa samar da mutum, annash'atul ula, samar da mutum da halittar shi daga wa take? Daga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya halicci ɗan adam, shi ne ya samar da shi, shi ne annash'atul ula kenan, shi ne samar da annaba Adam alayhi salam, wanda shi ne asalin ɗan adam ɗin. Daga nan kuma aka rinka samun hayayyafa, Allah ya rinka halittar ɗan adam ta hanyar zuriyar annaba Adam alayhi salam. Sai haka aka samu annash'atu thaniya, samarwa ta biyu, shi ne ta hanyar haihuwa da ake yi ma ɗan adam. Wannan kuma sai Allah ya sanya sababinta ya zama iyaye ne sababin wannan hanyar. Allah yana sanya ma kowane abu sababi. To sababin zuwan ɗan adam duniya bayan halittar Allah shi ne me? Shi ne iyaye. Da haka Allah yake hada tsakanin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyaye. Allah ya halicci ɗan adam, ya gudanar da shi, ya halicce shi a mahaifa, ya tsara halittar shi, sannan an haife shi, sai aka miƙa shi a hannun iyaye suna tarbiyyar shi. Suka tarbiyyantar da shi, suka kula da rayuwar shi har ya girma. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya haɗa tsakanin haƙƙin shi da kuma haƙƙin iyaye ta wannan fuskar, a matsayinsu na sababin samar da mutum na biyu. Fuska ta biyu daga cikin fuskoki cewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala, babu wata ni'ima da ɗan adam yake samu bayan ni'imar Allah daga cikin halittu wadda ta kai ni'imar da yake samu ta wurin iyaye. Babu wata hanya ta ni'ima ta ɗan adam bayan ni'imomin Allah da yake samu sama da hanyar iyaye. Iyaye ne suke mai abubuwa da yawa a rayuwa, wanda duniya ba za a samu wanda zai iya yi ma mutum wannan abun ba. Da haka wannan ni'imar da girman ni'imar, da haka Allah ya hada haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyaye. Saboda ni'imomi mafi girma gaba ɗaya na ɗan adam Allah ne. Sannan kuma sabubba na ni'imomi mafi yawa a duniya da ɗan adam yake samu iyaye ne. Da haka sai aka hada tsakanin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyaye. Sannan yana daga cikin hanyoyin da suka kamance teniya tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye, shi ne Allah shi ne yake ba ɗan adam ni'ima da baiwa da falala iri-iri, wanda kuma Allah bai buƙatar wani abu da za a biya shi da wannan abin da ya bayar. Akwai abin da Allah yake so a biya shi ne da ni'imar da yake yi ma ɗan adam, ba wani abu da Allah yake buƙata a wurin ɗan adam. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa ma uridu minhum min rizqin وما أريد أن يطعمون ما أنا بقاتر أرزقي أوري أن أدم ما أنا بقاتر وليتيدني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله شيني مي يوان أزتاوى مي سننن كرفي لك الله بي بقاتر كومي أورن كوا أما كما ددى حكا يكي باير وباير وبا إياكا daga tashinka daga bacci zuwa yanzu ka duk aka ce ka lissafa kyautar da Allah yayi maka ba za ka iya lissafawa ba bal ma wadda ka jahilta tafi wadda ka sani yawa to haka Allah yake bayar da kyauta ba tare da buƙatar wani abu muqabil ba to ba wanda yake yi ma dan adam irin wannan a cikin mutane kamar iyaye ba wanda yake maka irin wannan kyautar ta Allah kamar iyaye komai za su yi maka a rayuwa amma ba tare da neman wani abu muqabil ba tare da neman wani abu da suke so ka biya su da shi ba bal ma wasu suna yi ma din sun san cewa kafin su amfana da kai sun mutu amma kuma ba za su daina yi ma ba haka za su yi tayi ba tsakautawa sun san ba za su amfana da kai ba amma za su ci gaba da hidimta ma a rayuwa su ci gaba da amfanar da kai rayuwar su gaba ɗaya ta zama a kanka su tashi tun safe har dare suna neman abin da za a ciyar da kai suna neman abin da za su yi maka tufafi suna neman abin da za su nema maka wurin zama rayuwar su gaba ɗaya ta koma a kanka ko ba wani abu da suke nema kai musu to da wannan fuskar da aka hada tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye saboda Allah shine yake da kyautar da baya neman abiya to haka iyaye su ne suke yi ma mutum hidima iyakar iyawa amma ba dan neman wani abu da za a biya su da shi ba bal ma ba wanda yake fatan wani ya fi shi a rayuwa kamar yadda iyaye suke fatan ƴaƴansu su fi su a rayuwa duk iyaye suna fatan abinda suke kai ƴaƴansu su wuce su a wannan abu saɓanin ɗabi'a ta ɗan adam wanda bai so wani ya wuce shi a rayuwa ba ma banda iyaye duk uba yana so duk abin da yake kai na alkhairi ɗan shi ya wuce shi a wannan abu haka duk uwa tana fata ɗanta ya wuce ta a matsayin da take ko a wani mataki ne amma duk wanda ka nema a cikin ɗan adam za ka ga ko yana so ka zama ɗin amma baya so ka wuce shi bal ma wani da gargadin ka kusa kamo shi ne birgima za ta tashi to iyaye su ne suke yin abu duna muqabil kamar yadda Allah shi ne yake bayarwa ba da yana buƙatar wani abu a wurin kowa ba shi yasa aka haɗa tsakanin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyaye ya biyo baya sannan yana daga cikin fuska da ta haɗa tsakanin waɗannan haƙƙoƙin guda biyu shi ne Allah maɗaukakin sarki baya gajiya da hidima ga mutum da halittu gaba ɗaya ko da halittun suna saba ma Allah Allah baya daina kyautata musu ka taɓa ganin Allah ya ɗauke iska an daina shaƙanta saboda saɓon ya yi yawa a wurin kuna saba ma Allah amma Allah bai daina muku ni'ima da baiwa Allah bai daina muku insani da kyautatawa ga lafiya Allah ya baka ga ƙarfi kuma da lafiyar taka da ƙarfin naka gaba ɗaya saban Allah kake yi da su amma kuma Allah ya baka da lafiyar da ƙarfin kana nan kana ci gaba da gudana da abin da kake yi a kai daka wannan yana daga cikin aikin Allah subhanahu wata'ala baya gajiya wurin yin alkhairi baya gajiya wurin yin falala da ni'ima ga bayi duk yadda suka kai ga saba mishi ana saba mai shi kuma yana alkhairi kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa a al-hadithul qudsi tsakani na da ɗan adam da aljanu akwai babban al'amari babban al'amari Allah yace akhluqu wa yu'badu ghayri ni in zo in yi halitta kuma a zo ana bauta ma wani wanda ba ni ba kuma ya ci gaba da ni'imomin da yake yi ba zai iya wannan in ba Allah ba haka kuma Allah yake cewa babu wanda yake ture cutarwar halittu kamar Allah yace Allah ya azurta su ya ba su ci ya ba su sha ya ba su komai kuma su ce Allah yana da ta su zagi Allah su ce Allah yana da ta to wannan shine sifar Allah subhanahu wataala baya yankewa da kyauta ba kuma ya gajiya da kyauta to babu wanda zaka samu da irin wannan sifar da irin wannan alamar a cikin ƴan mutane dangane da mutum ɗan uwansu kamar iyaye su ce karka yi kuma ka yin kuma su ba ka abinci ka cika ƙoshi su ce karka fita ka fitan ka dawo kuma abincinka na nan za ka ci su ba da umarni a saba amma suna nan dai ana tare da su ba za su daina abin da suke yi ba a sa ka a makaranta a ce ka je ka ki zuwa kuma a ci gaba da biya ma kuɗin makaranta a sa ka aiki ka ƙi kuma gobe tam ya ƙare a zo a biya ma kuɗin makaranta a yi maka uniform a sai maka littattafai wa zai maka wannan banda iyaye ba wanda zai maka wannan to wanda ka keta mai ɗaya biyu uku duk yadda kake da shi sai ka ci an raba tasha amma iyaye suna nan ka yi duk abin da za ka yi amma suna nan nasu ne kai sai a yi hannunka baya rufewa ko ka cire ka yar ballanta na uwa da haka haka abin yake da haka haɗa haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye ya cancanta ta wannan fuskar ita ma kasantuwar Allah yana bayarwa ga wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba to haka iyaye ma suna kyautatawa ga ƴaƴansu da masu biyayyar da marasa biyayyar balma wani lokaci sai ka samu marasa biyayyar ma sun fi amfanuwa da iyaye saboda tausayi da jin ƙai na ta Allah ya haɗa tsakanin haƙƙin shi da kuma haƙƙin iyaye shi ne wabil walidaini ihsana sannan a nan Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da cewa a kyautata ma iyaye a kyautata ma iyaye waɗanne irin iyaye a nan Allah yake nufin a kyautata ma waɗanne irin iyaye idan aka tambaye ka wannan tambayar cewa a nan a Qur'ani Allah ya ce wabil walidaini ihsana a kyautata ma iyaye to waɗanne irin iyayen ake magana a kyautata ma inda iyayen za su zama kashi kala-kala ne iri-iri akwai iyayen da ba musulmi ba ne akwai iyayen da musulmi ne amma fasikai ne akwai kuma iyayen da musulmi ne amma mutanen kirki ne ba fasikai ba ne waɗanne irin iyayen ake magana da a kyautata ma da wabil walidaini ihsana na'am guda duka iyaye ake magana a kyautata ma da haka wannan shine abin da ayar take nufi bata keɓance wani nau'i na iyaye ba kawai ta ce wabil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu in dai sunan su iyaye to sun shiga cikin wannan aya ba inda aka yi kaidi ba inda aka ce iyaye na kwarai ko iyaye musulmi ko iyaye kaza aka faɗi wata sifa babu kawai iyaye ya za a yi su shiga cikin wannan kawai su zama iyaye suna zama iyaye sun shiga cikin wabil walidaini ihsana shi yasa Fakhruddin Razi rahimahullahu ta'ala yace aktsarin malamai sun yi ittifaki akan cewa yajibu ta'zimul walidaini wa in kana kafirai wajibi ne a girmama iyaye yace koda kafirai ne su ba musulmi ba yace wannan shine aktsarin malamai suke ittifaki akan shi cewa lallai girmama iyaye wajibi ne koda kafirai ne yace wannan abin da yake nuni akan haka akwai abubuwa da yawa da suke nuni akan haka cewa koda iyaye kafirai ne to wajibi ne a tabbata wannan ayar akan su abu na farko yace a wannan ayar wabil walidaini ihsana ya zo mutlaq ghairu muqayyad a sake aka kawo shi ba mai kaidi da komai ba dan haka ayar tana nuna kowaɗanne iri iyaye ne dole ne a kyautata musu a girmama su a yi musu ihsani sannan abu na biyu yace saboda faɗin Allah madaukakin sarki in ma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله يؤمرني ان اندا اجرمما iyaye shi ma kai tsaye da duk wani nau'i na girmamawa bayan yayi magana a girmama su yace in ma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma idan daya daga cikin iyaye ya kai matakin girma ya kufa ya fara rikicewa a rayuwa daya daga cikin su ko dukan su Allah ya ce fala ta kullahuma uffin duk abinda za su yi kada ka kuskura ka ce musu kash akan wannan abin da suka yi wala tanharhuma kada ka musu tsawa me yasa kuke yin kaza me yasa kai kaza Allah ya ce kada ai musu tsawa sai ce wa kullahuma qawlan kariman in za ka yi magana da su ka yi musu magana ta karamci da girmamawa waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma sannan ka saukar da fitafikan kaskanci na rahama gare su in an ganka aga kamar tsuntsu wanda ya zuba fitafikan shi a kasa saboda girmamawa gare su wa qur rabbi irhamhuma ka rinka cewa kana addu'a kana cewa Allah ka yi musu rahama Allah ka yi ma iyaye na rahama ka rinka yi musu wannan addu'a me yasa aka ce ya sifanci da wannan sifar akan iyayen shi yace kama rabbayani saghira kamar yadda suka yi tarbiyya ta ina yawo da ka in sun tarbiyyantar da kai kana yawo sun baka abinci sun baka tufafi sun yi ma duk abin da ake bukata to dole ne ka tabbata waɗannan ka'idojin da aka faɗa a kan su da aka babu maganar cewa sai nau'i kaza na iyaye wannan ka'idar ta wabil walidaini ihsanan za ta shiga sannan yace abu na uku da yake nuna cewa kowaɗanne iyaye sun shiga shine Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim alaihi salam a aikace irin yadda annabi Ibrahim ya yi mu'amala da mahaifin shi wanda yake kafiri wanda ya kangare ma Allah subhanahu wa ta'ala amma ka ji duk lokacin da annabi Ibrahim zai yi magana da shi sai dai sai ya abati la ta'budi shaytan ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya haka yake kiran shi da irin wannan salo na tausasawa da girmamawa yana tirsasa mai yana zage shi akan sai yayi shirka da Allah amma shi yana amfani da salo na girmamawa ya baba ya mahaifina kaza ya mahaifina kaza da wannan usulubin yake kiran shi shi yasa har a ƙarshe yake cewa salamun alai sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya amincin Allah ya tabbata a gare ka ya baba zan nema maka gafara Allah zan ci gaba da yin addu'a ina nema maka gafara Allah amma daga ƙarshe haka al'amarin ya ƙare bai bi annabi Ibrahim alaihi salam ba amma ba a taɓa jin wata kalma ko guda ɗaya wanda annabi Ibrahim ya faɗa a kan shi wanda take nuna damuwa ko nuna rashin kyautawa a cikin wannan lafazin ba to wannan misali ne waƙi'i a aikace wanda yake nuna dukkan iyaye ko waɗanne iri ne ana mu'amalarsu da kyautatawa da girmamawa da kuma mutuntawa kamar yadda annabi Ibrahim ne za a iya cewa wancan ai shari'ar wani annabi ne ko lokacin da ya gabata a baya ne sai mu ce ai abinda duk annabi Ibrahim ya yi Allah ya umarce mu a matsayinmu na al'umman manzon Allah da ya koyi da annabi Ibrahim thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa in yi maka wahayi ka bi wannan hanyar ta annabi Ibrahim umarni ne daga Allah da haka yana daga cikin abinda Allah ya umarce mu yi koyi da annabi Ibrahim a ciki shine hanyoyi na ta'amuli da iyaye da yadda annabi Ibrahim ya ta'amuli da wannan mahaifin nashi har ya mutu akan wannan Abrail cewa su kyautata ma iyaye kyautatawa sannan wa bizil qurba mun dauki alƙawari da resu da cewa su kyautata ma makusanta wannan ihsanan dinnan akan shi ake azafi akan waɗannan da za su zo a baya Allah akai maganar bauta ne a kadaita shi da bauta iyaye kuma wa bil walidaini ihsanan sai aka ce wa bil qurba shi kuma sai ya zama me kenan sai ya zama kuma a kyautata ma makusanta irin yadda akai umarni da a kyautata ma iyaye makusanta su ne dangin mutum duk dangin mutum na ɓangaren uwa da ɓangaren uba duka sai shiga cikin bilƙurba makusanta yadda malamai suna maganganu da yawa dangane da makusanta ɗin ta ina ne za a shiga kaka na nawa ne zai kai ko jika na nawa ne zai kai a cikin makusanta amma dai in aka ce dangi makusanta kowa yana sanin abin da ake nufi da makusanta ɗan uwa wanda kuka haɗa alaƙa ta jini duka suna cikin makusanta sawa'un ta ɓangaren mahaifi ne ko ta ɓangaren mahaifiya to Allah ya umarni da cewa a kyautata ma waɗannan nau'in na mutane shine wadil qurba me yasa aka fara gabatar da haƙƙin iyaye sannan aka gabatar da haƙƙin ƴan uwa saboda dama su ƴan uwan ai sun zama ƴan uwa ne saboda iyaye in ba iyayen ba za a iya samun wannan ƴan uwantakan ba duk wanda ya samu dangantaka da kai ta ɓangaren ƴan uwantaka to sun kun haɗu ne ta ɓangaren mahaifi ko ta ɓangaren mahaifiya su ne silar su ne sababin alaƙar da haka sai aka fara gabatar da haƙƙinsu kafin a gabatar da haƙƙin waɗanda suke ba su ba su ƴan uwa ɗin waɗanda suka haɗu da kai ta sababin iyayen sai zama an fara gabatar da haƙƙin iyayen wanda su ne asali sannan sai aka zo aka yi magana a kan haƙƙin waɗanda suka zama ƴan uwanka ta sababin iyayen su ne za su biyo baya da haka ƴan uwa da dangi kyautata musu da yi musu ihsani duka ya shiga cikin wannan alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka da bani Isra'il an girmama wannan ɓangaren an ware ƴan uwa da dangi a matsayin waɗanda za a kyautata mu, wanda ko da ba a shar'ance ba, kyautata ma ƴan uwa da dangi yana da amfani da yake amfanar da mutum a rayuwa. Domin a rayuwa ta ɗan adam mutum yana ƙara ƙarfi a cikin al'umma ta hanyar ƙarfin ƴan uwa da dangi da yake da shi. Wannan yana cikin ɗabi'a ta ɗan adam. Duk wanda yake da dangi da ɗan uwa za a ce wannan ɗan dangi ne. Wannan ɗan dangi ne za ka samu sun fita daban a cikin mutane. To kyautata ma ƴan uwa da dangi din shi ne yake ƙara matso da waɗannan dangin da dangantakar ya zama mutum yana samun izza ta hanyar wannan alaƙa. Amma idan ya zama akwai dangin kun cika gari ba ku da ba wanda ya kai ku yawa amma ba ku amfanar juna, za ka samu babu yadda za a yi wannan dangantakar taku ta zama tana da izza a wurin mutane. Ba zai yiwu ta zama tana da izza ba. Amma dangantakar tana zama mai izza ne idan ya zama ƴan dangin ba sa rabuwa da ƴan uwansu a wurin duk abin da ya kamata a yi na kyautatawa. Wannan yana kyautata ma wannan, wannan yana kyautata ma wannan, wannan yana girmama wannan, wannan yana girmama wanda ya kamata a girmama, wanda kuma ya kamata a tausaya mai ana tausaya mai. To wannan sai ya zama akwai izza ta dangantaka a cikin mutane. Ba wai yawan bane shi ne ɗan dangi, shi ne dangantaka. Wabidil ƙurba ɗin kyautata ma ƴan uwan shi ne izzar dangantaka. Da haka Allah ya yi umarni da yin haka, saboda shi ma wanda zai yi din shi zai riga amfana da wannan kyautatawa da wannan insanin. Kana can ba ruwanka da ƴan uwanka, ba ruwanka da danginka, dan wani ya same ka ya bubbuge ka waye ko kallo ba waka, wani zai yi ba wanda zai motsa. Amma akwai wanda in an taɓa shi ba wanda zai kwanta zauna lafiya. Za a ga dangi, za a ga ƴan uwa, za a ga ƴan dangi a cikin mutane, saboda dangi ne wanda suna da amfani, suna ihsani da kyautatawa a junansu. Amma ba ta yi wa kowa komai, kawai iyakacinta kenan, gidan wane danginmu ne, gidan wane danginmu ne. To sai wani abu ya faru a kanka za ka gane in kai ɗan dangi ne ko ba ɗan dangi ba ne. Ba na samar da wannan amfanin ne ta hanyar kyautatawa da ihsani da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi. Kuma da cewa ka kyautata musu din suna da wani matsayi a cikin al'umma a kanka. Duk ɗan adam da yake rayuwa a ko'ina zai iya samun kanshi a halin da dole sai dai a je a nemi dangin shi. Kowa ya tsare. Duk alaƙarka da mutane za ka iya kaiwa matakin da kowa ya tsare a cikin mutane. Ana bincike ana dubawa ina ne ƴan uwansu ne, ina ne garinsu, ina ne ƙauyensu. Ya za a yi a hahhaɗa yanda za a ɗauke shi kawai a maida shi ƙauyensu. Kaga ba wanda zai karɓe ka a wannan lokacin sai danginka. Don ya zama kai ba ka da kyautatawa ga dangi, wani hali kake tunanin za ka samu kanka a ciki, wani yanayi za ka samu kanka, wani lokacin ciwo ne za ka zo bariki ka zauna ya lalata ta gaba ɗaya, rayuwarka ta lalace, komai da ka mallaka a barikin ya ƙare, ƴan bariki kuma su watse. Sabaka ba yadda ka iya, dole sai dai a fara tunani ya za a yi. Wanda zai ji taimako mafi girma shi ne wanda zai gano ya ce ya taɓa faɗa min ƙauyensu kaza ne. A fara tunanin ya za a yi a nemo su a kwashe shi kawai a je a juye mai ƙauye can su san yadda za su yi da shi. Da duk wanda zai kyautata ma ƴan uwanshi da dangin shi ko a wane mataki kake a rayuwa, zaka iya wayar gari ka samu kanka Allah ya sauko da kai mataki na zero a rayuwa don baka da alaka kyakkyawa da kyautatawa ga ƴan uwanka da danginka zaka shiga matsala a rayuwar duniya dai ta yawo da kai ana neman kai da kai kana gani kamar yadda ake neman kai da mushe haka mutane za su rinka neman kai da kai bayan haka umarnin da Allah ya yi da cewa wa bil qurba kai kanka kai zaka fara kyautata ma kanka in kai musu za su amfane ka lokacin bukata zaka gansu lokacin da kake bukatar su zaka gansu lokacin da su kuma suke da bukatar ka za su ganka za su samu biyan bukatar su wannan shine ma'anar wajil qurba a kyautata ma makusanta da ƴan uwa da dangi al aqrab fal aqrab gwargwadon kusancin mutum da kai gwargwadon kyautatawar shi kusancin wancan ba daidai yake da kusancin wancan da kai ba na wancan ba daidai yake da na wancan ba amma in aka bude kowa yana kokarin kyautata ma na kusa to zaka ga al'umma sun samu sauki a cikin rayuwa amma mutum yace zai yi watsi da wanda suke makusanta a gare shi to zai samu kanshi wata rana a lokacin da zai yi nadama kaga Allah madaukakin sarki ya umarce mu da kyautata ma iyaye kuma ya umarce mu da kyautata ma ƴan uwa da dangi sannan aka ci gaba da lissafo dole za mu tsaya a wannan gabar sauran waɗanda Allah madaukakin sarki ya umarta ya umarci mutane ko ya dauki alƙawari da bani Isra'il akan a kyautata musu wayannan su ne guda uku na farko daga cikin guda takwas zaka za mu ji insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa sauran ragowar guda biyar din da kuma irin yadda aka yi umarni da a kyautata musu da kuma yadda ya kamata a kyautata musu din والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.